Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau 29 ga watan Satumba shekarar 2019. Sunana Mahmud Lalo. Zaben shugaban kasar da aka yi a Afghanistan a jiya Asabar ya fuskanci matsalar karancin jama'a da suka fita domin kada kuri'unsu. Duk da cewa jami'an tsaro sun yi iya bakin kokarin su wajen tabbatar da zaman lafiya a sassan kasar. An gudanar da zaben ne cikin fargabar barazanar da kungiyar Taliban ta yi na kai hare-hare a lokacin zaben. A kalla fararen hula hudu da wasu jami'an tsaro uku suka rasa rayukansu sannan wasu sama da mutum 50 sun ji rauni a wasu hare-hare masu nasaba da zaben mafi akasari daga wasu abubuwa da suka fashe. An yi kiyasin cewa adadin waɗanda suka jikkata bai yi muni kamar irin waɗanda aka gani a zabukan da suka gabata ba. Idan kuma aka yi la'akari da yawan mutanen da ke rasa rayukansu a kodayaushe a kasar. Wani babban jami'in diplomasiyyar kasar Siriya ya kira ga dakarun Amurka da na Turkiya da su yi gaggawan ficewa daga kasar. Yana mai cewa gwamnati na da yancin da za ta kare iyakokinta ta kowace irin hanya muddin ba su ci gaba wato muddin suka ci gaba da zama a kasar. A jiya Asabar ministan harkokin wajen Siriya Walid Al-Muallim ya gabatar da wannan korafi a zaren majalisar ɗinkin duniya. Yayin da Amurka da Turkiya ke kokarin cimma wata matsaya a tsakaninsu ta samar da yankin da za a maida shi na tudun mai tsira a tsakanin kan iyakokin Turkiya da Siriya. Jami'in ya kuma jaddada goyon bayan gwamnatin kasar kan sabon kundin tsarin mulkin da za a samar. Yakin basasar kasar ta Siriya ya faru ne tun daga shekarar 2011 a lokacin guguwar sauyi da ta ratsa kasashen Larabawa, inda ya sanadin mutuwar mutum 400,000 kana wasu miliyoyi suka tsere daga kasar ta Siriya. An yi jana'izar tsohon shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe a ƙauyensu wacce mutane kalilan ne kaɗai suka halarta. Murgaye Mugabe wanda ya rasu yana da shekaru 95 shi ya zaɓi da a binne shi a ƙauyen nasu bayan da ya bar wasiyar cewa kada a binne shi a wurin da aka saba binne gwarazan kasar a Harare babban birnin kasar saboda wulakancin da aka mai a lokacin kawar da gwamnatinsa. Iyalan murgaye Mugabe ne kaɗai aka bari suka halarci wajen jana'izar. Junior Shubaya Gumbachuma kanwace ga Mugabe.
Noku ziva greatness yangai na baba.
Cikin harshen da ake kira Shona kenan take cewa bari na faɗa muku abin da muka yi a yau. Mun cika mai burin sa ne saboda ya faɗa da bakinsa cewa baya so a binne shi a inda ake binne gwarazan kasar da ake kira National Heroes Eka. Saboda haka muna masu godiya ga Allah duk da cewa jana'izar bata samu mutane da yawa ba.
Ba Mugabe.
Mugabe dai ya riga mu gidan gaskiya ne a wani asibiti da ke kasar Singapore a farkon watan nan bayan kusan shekaru 2 da hamfar da gwamnatinsa wacce ta kwashe kusan shekaru 40 tana mulkar kasar. Daya daga cikin jagororin masu zanga-zanga a Hong Kong ya bayyana aniyarsa ta shiga fagen siyasa a yankin domin yin takara. A jiya Asabar Joshua Wong ya ce zai yi takarar kujerar gunduma a yankin a zaben watan Nuwamba mai zuwa.
Frankly speaking, running for office is the most moderate.
Yace gaskiyar magana ita ce shiga takara ita ce hanya madaidaiciya ta lumana da mutum zai iya bayyana aƙidarsa idan suka hana matasa masu fafutuka iri na shiga takara sakwanda shirin abin da zai biyo baya. Ya kuma ƙara da cewa lokaci yayi da za a faɗa wa shugaba China Xi Jinping cewa wannan fafutukar tasu ce wacce za su tunkara komai ɗacinta. An dai kwashe watanni ana zanga-zanga a yankin na Hong Kong wacce ake yawan yi a kowane ƙarshen mako inda akan yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu boron da ke nuna adawa da shishigin da ciniki ke yi a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jirgin ruwan nan na dakon mai mallakar Burtaniya da Iran ta kwace shi a watan Yulin da ya gabata ya isa gabar tekun Dubai a hadaddiyar daular Larabawa a jiya Asabar, a cewar wasu shafukan yanar gizo da ke bin diddigin safarin jiragen ruwa. A ranar Juma'a da ta gabata, jirgin mai suna Steno Impero, wanda Iran ta rike shi hanna tsawon watanni biyu, ya fice daga ruwan yankin kasar ta Iran inda bai tsaya ko ina ba sai da ya kai yankin na Dubai. Gabanin hakan, shugaban kamfanin da ya mallaki jirgin Eric Hanel ya faɗa wa manema labarai cewa matuƙa da masu yi wa jirgin hidima na cikin ƙoshin lafiya kuma sun kasance cike da farin ciki bayan da aka saki jirgin nasu, sai dai ba a bayyana sunayen mutanen ba.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamali kaya zan gabatar. PDP ta jera hujjojinta 66 a daukaka kara zuwa kotun koli bayan rasa nasara a kotun karar zabe. Menene sakamakon shari'ar zaben gwamnatin Neja ne? Shin daidai ne yi wa ministan sadarwa Isa Ali Fantami Ele waɗannan da nazarin sakamakon shari'un zabe da wakilin mu na Adama Ibrahim Abdulaziz da gudanar za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Babban jam'iyyar adawar Najeriya PDP da dan takarar Atiku Abubakar ta daukaka kara zuwa kotun koli kan hukuncin shari'ar zaben 2019 da ya tabbatar da shugaba Buhari nasarar zaben. Babban lauya a tawagar lauyoyin PDP Mike Ezekwume, wanda tun farko ya bada tabbacin za su daukaka karar, ya ce sun mika kotun kolin hujjoji 66 da suka hakikance za su iya ba su nasarar karar. Ezekwume bai bayyana jerin hujjojin ga manema labaru ba, amma an fahimci akwai batun nan na zayyana takardun kammala karatun shugaba Buhari da aka mika hukumar zabe da cewa ba su da sahihanci. Hakanan PDP na kalubalantar hukumar zaben kan batun na'urar aika sakamakon zabe ta na'ura mai kwakwalwa da take cewa da dai za a bi alƙaluma ita ta lashe zaben. Kakakin kamfen na PDP Buba Galadima ya ce sun sake yunkurin bin matakan shari'a kan sakamakon zaben.
Domin idan kuma dai har akwai alƙalai masu jin tsoron Allah, to hujjojin nan namu kowane guda ɗaya daga cikinsu zai iya rushe hujjojin wancan kotu ta ƙasa. Inda ka saurari lokacin da alƙalan nan na kotun tribunal suke bada ba'asin wannan shari'a, ai tunda ma baka ganin sai ka cewa ai lauyoyi ne waɗanda shugaban ƙasa ya biya, jam'iyyar APC ta biya, suke gabatar da ba'asin da suka shigar gaban kotu. Waɗannan hujjoji namu duk wanda ya san harkar shari'a mun yi imani cewa za a rushe wannan zabe kuma za a tabbatar da Atiku shugaban ƙasar Najeriya.
Kazalika in jidan suna cewa maimakon ku rungumi kaddara yadda wacce kotun ta yanke hukunci ta yi abubuwa dalla-dalla ƙarƙashin alƙalai guda biyar sai kuka nemi ƙalubalantar hukuncin.
Ai Nasiru, na san kai babban almajiri ne kuma ina girmama ka a sanin addininka na Islama da kake da shi. Shin za ka kawo min nafsi ayar Qur'ani ko kuma hadisi wanda ya ce kar mutum ya bi kadunsa in an cuce shi? Ina sauraron ka.
Eh, tambayar kenan. Wannan kotun.
Wai me?
Eh, ita yanke hukunci shi kenan magana ta kare.
Tunda a duniya haka tsarin mulkin Najeriya ya ce ko ba mu yadda ba dole mu karɓa, amma su sani fa akwai gobe akwai wani babban kotu wanda ya wuce duka waɗannan, shine kotun Allah.
A nata ɓangaren jam'iyyar APC da bakin sakataren walwala Ibrahim Masari ta ce ba ta shakkar ɗaukaka ƙarar.
Saboda ba wani mataki da ya wuce mu saurari abin da waɗannan masu yasan kwaikwayo lauyoyin PDP suka kai wajen yan magana kan ƙara don mu zama da hukuncin Allah ba. Ina da son tabbata maka cewa lauyoyin mu sun shirya muku, kuma Allah subhanahu wataala wanda ya bada mulkin nan ba da baya bacci baya ko nafakan ɗaya yana nan bai canza daga ƙaunar da amincewar da ya yi ma mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ba. Saboda haka wani abu ne wanda yake kusance kamar fata makai lokaci ne a waɗannan ƴan taharkai suke yi. Kusan in ce sauran kiris ya rage musu insha Allahu su ga ƙurin ƙus, ma'ana kotun koli ta yanke hukunci kuma in Allah ya yarda za ta tabbatar mai da gaskiya gaske shi.
Kotun ƙarar zabe ta yanke hukuncin da ya ba wa gwamna Sani Bello na Neja nasarar zabe kan dan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP Umar Nasko. Mustafa Nasiru ba tsare daga Mina na dauki da rahoton.
Kotun ta tabbatar da sahihancin zaben gwamnan tare ma da yin watsi da karar batun takardun kammala jami'a na Bugi. Barista Muhammad Indaku shine lauyan dan takarar kujerar gwamna na PDP Alhaji Umar Nasko. Shine ya shigar da wannan kara tare da jam'iyyar PDP.
That is the position of the tribunal. We consider our own position.
Yace wannan matsayi ne na wannan kotu ta sauraron kararrakin zabe, amma kuma mu zamu yi nazari akan matsayin mu. Tima dai gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello ga abin da yake cewa akan wannan hukunci.
Kowa ya san a Niger mun zabe, mun ci zabe da rata sama da 200,000, amma Allah cikin ikon shi tunda bamu dakin kowa. Tribunal ta yi watsi da wannan kara. Abin da ke gabana yanzu shine me za a yi da za a kyautawa mutanen Niger, kuma duk abin da ya faru ya riga ya faru ya wuce, kuma na da layi na jibi gaba.
Amma akwai batun takardu na makaranta wanda shi ma kotu ta yi watsi da wannan batu, me za ka ce gaba da
tsarin zancen banza ne magatun takardu makaranta shi sa kotu ta yi watsi shi. Babu yan zaya na je jami'a na wajen shekara 5 dare da rana ina karatu, sai botan kasa duk da cewa ba dole bane ni, amma nayi. Sannan wani daga sabo bai san abubuwan da ake ciki ba, a zo a kawo wannan duzzance na siyasa.
Ga kaɗan daga cikin ra'ayin wasu 'yan jihar Niger akan wannan hukunci.
Tunana Abdul Aziz Shehu na Huntuwa, muna murna da wannan hukunci da kotu ta bayar na cin zaɓen mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello. An kai ƙara ne amma dama shi ya ci zaɓe, kuma ya cancanta kotu ta bayar da gaske.
Malam Usman Tunawu Muhammad, shari'a da aka yanke kuma Allah ya ba mai girma gwamna nasara. An dade ana ja, shari'a tana duba abin da ya kamata a yanke ne, kuma muna gode ma Allah da ya kawo ƙarshen wannan abu.
A yanzu dai kallo ya koma ga jam'iyyar ta PDP da ma dan takarar kujerar ta na gwamna Umar Nasko a wannan zabe, akan ko za su je kotun koli ko kuma za su hakura.
Har ila yau kan shari'un zabe, wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya yi mana nazari kan sakamakon shari'un zaben.
Bana da alamun tasirin zane a wasu jihohin, inda ma ke ganin tamkar alƙalan kotun bakin su ɗaya wajen ɗaukar wani sabon salo a yanke hukunci. To wai koya lauyoyi da waɗanda masu garzaya kotunan ke ganin lamarin a yanzu? Barista Idris Abdullahi Jalo na cikin waɗanda suka tsaya takarar kujerar majalisa a jihar Taraba a inuwar jam'iyyar APC, kuma suka garzaya kotun zabe domin ƙalubalantar sakamakon zabukansu. Ya ce ai da ban mamaki na yadda kotunan masu kai fatali da ƙarakin da 'yan adawa ke shigarwa a yanzu.
Duk wani mutumin da ya shigar da petition daga dukkan wani party, ko APC ne ko PDP ne ko ma wani party ne, babu mutum ɗaya da ya nasara a wannan tribunal. Alƙalin su suka san dalilansu, kamar yadda suka karanta mana muka ji, kusan dukkanmu dai za mu tafi Court of Appeal don su kara tabbatar mana da ko dalilan da waɗannan suka bada yana bisa kan gado, ta yadda za a ce duk wani petition baka da case mai kyau a gabansu. Shari'a ne aka yi aka gama, sun yanke hukuncinsu yadda suka gaya dace, kuma mu za mu tafi gaba. Bai kamata na yi dogon sharhi akan lamarin ba, sai mun je gaba da hujjojin da mu muke ganin abinda suka yi bai dace ba.
To sai dai kuwa nasu hangen Barista Sanda Joshua Gra, wanda lauya ne ma da aka fafata da shi a kotun zabe na jihar Adamawa, ya ce akwai wani hanzarin da ba gudu ba dangane da yadda kotunan zaben ke zama a yanzu.
Sha'anin kararraki na zabe daban take da sauran kararraki da muka saba ganin su. Akwai kundin doka da take kula da harkokin zabe, akwai ka'idoji. Idan ka zauna kai nazari da wannan doka wanda ake kiranta Electoral Act, doka ce wanda aka yi ta da son rai. 'Yan majalisu da suka zauna suka yi dokar nan, abinda suka duba abubuwan, in ka duba tsarin da aka yi, doka ne wanda aka yi domin duk wanda ya ci zabe ko ta halin kaka yakan samu kariya. An tsananta wasu abubuwa ne wanda idan mutum ya yi cuwacuwansa, ya yi zaɓe, ya ci zaɓe, doka tana cewa in ba ka kawo hujjoji ƙwarara, kotu ma ba za ta amince da koken da ka kawo akan cewa an yi aron gizon kuri'u, an yi sauye-sauye sakamakon a wasu wurare ba.
Sunana Injiniya Ahmed Zakari Ngurooje, National Chairman BSO State Coordinators Forum.
Shari'an ba mu gamsu da shi ba, saboda kotu ta yi amai ta kuma lashe, domin kotu ta yadda da cancantan Professor Sani Yahaya wajen ya cike gurbin Senator Sani Abubakar Dalla. Kotu ta yadda akan cewa shi Professor Sani Yahaya zai iya ci gaba da shari'a na tabbatar da ganin cewa an yi wa jam'iyyar APC adalci, an maida mata jihar Taraba. kuma kotun ta tabbatar akan cewa an yi zaben tare da jam'iyyar APC. Kotu ta zo kuma ta tabbatar yawan kuri'u da APC ta samu sun zama ba su da wata amfani. Shine ne baiwa PDP daman cewa su suka ci zabe. Wannan shari'ar mu ba mu taba jin irinta ba. Ba mu yarda da hukuncin da aka saida ba, kuma shine dalilin da yasa dole ne mu daukaka kara zuwa gaba inda za a saurare mu don nema ma jama'an mutanen Taraba yancin su don tabbatar da ganin cewa an yi mana adalci.
Kotu ai koma yaya tsarin mulkin Najeriya ita take zama karshen magana. Yanzu kuma sai babin ra'ayi. An ga faifan bidiyo na wasu 'yan siyasa sanye da jajayen huluna samfurin magoya bayan tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso da yi wa ministan sadarwa Isa Ali Fantami Ele da yunkurin kifa masa jar hula. A yayin da masana siyasa ke danganta hakan da abin da ka iya faruwa a zaben 2023 in Allah ya kai mu, malamai Islama na cewa hakan bai dace ba. Shugaban kungiyar Ahlus Sunna Jibius Sheikh Abdullahi Balalo ya ce wannan ɗabi'a ta saba da wani tsari na bin doka da oda.
Don haka walakanta minista Dr. Ali Isa Fantami da gangan aka yi, kuma shi wanda ya sa a yi, kowa ya san maganan da ya faɗa lokacin da ake maganar siyasa cewa malamai su ta sha'anin su. In ba haka ba za su sa a yi wa malami cin mutunci a masallaci ko kuma su sa yaran su tare su a wani wuri su yi musu walakanci. To sai gashi fassaran abin da ya faɗa zai yi ya faru. Don haka babu shakka wannan cin zarafi ne ga malaman musulunci. Muna kira gare shi ya yi gaggawan janye wannan cin mutunci da ya yi na neman gafara, sannan kuma wajibi ne a dauki matakin hukunta waɗannan yara. Ko kuma in ba haka ba, shi kansa duk inda ya shiga, duk inda ya je, kamar ya bude kofar cewa yana neman a yi ramukan gayya a kansa. Ba mu son a bude wannan kofa da zai kai ga cin zarafin malaman addinin musulunci ko kuma walakanta wani. Kuma dokar kasar Najeriya ma ba ta da wannan ba. Sannan a duniya babu yadda za ka yi ka ci zarafin jagora mai matsayi irin wannan. Daya daga cikin 'yan majalisar zattarwa na ƙasa baki ɗaya. Mun yi Allah wadai da wannan abu, kuma muna fatan kar a sake kuma a ɗauki matakin kama waɗanda suka yi wannan, a yi musu hukuncin da ya kamata da dokan ƙasa don gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah. Kuma 2023 me zai faru a wurin? Babu wanda ya sai san abin da zai faru a wurin sai Allah. Don haka 'yan siyasa su yi taka tsantsan, su zamanto masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, kada su mai mana da ƙasa ya zamanto dandali na ta'addanci. Dandalina kowa yake neman mulki sai ya fito da salon da yake so ya fito da shi, na walakanta wanda zai walakanta, na cin zarafin wanda zai ci, har ya kai shi ga kai ga nasaran inda yake so ya kai. Ba a kaiwa ga cin nasara ta hanyar walakanci da tashin hankali, ana kaiwa cin nasara ne ta hanyar lumana, ta hanyar arziki, ta hanyar bin mutane, domin masu zaben ai mutane ne, sannan kana so ka shugabance su ne, bai kamata ka musu ta'addanci ba. To idan mai irin wannan hali kafin ya zama shugaba yana wannan, in ya zama shugaba kuma me za a yi? Ya kamata ta gane cewa 2023 ba na kowa bane, na Allah ne. Allah kadai ya san waɗanda za su kai wannan lokacin su yi masa yasa. Don haka ya kamata mu ji tsoron Allah. Najeriya kasan mu ce Allah ya azzi dimbin arziki a Najeriya da mutane iri-iri a Najeriya. Akwai musulmi, akwai wanda ba musulmi ba, akwai wanda ba su da ma addini. Don Allah ya ce dole a zauna a Najeriya. To mu yi hakuri da junan mu, sannan kuma mu mutunta kundin tsarin mulkin kasa wanda shi zai taimaka mana. In muka mutunta wannan, to za a samu kyakkyawan
masu sauraro. Duk da wannan labari na masu jajayen huluna, muka kawo karshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da wacce kan hada mana sauti Julie Gresham da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da kemina da Ibrahim Abdulaziz Ayola da ma kafafen labaru da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin, ni da na shirya na gabatar Nasiru Adamu Lika ke cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Masu rashin bakin Hausa kan ce duk abin da zaman lafiya bai samar da shi ba, rashin zaman lafiya kuwa ba zai samar da shi ba. Bisa la'akari da halin tsaka mai wuya da wasu sassan jihohin arewaci ke ciki ta fuskar tsaro da suka hada har da satan mutane don karɓan kuɗin fansa, satar dabbobi da kuma shi da makamai da ma rikicin manoma da makiyaya, ya tilastawa gwamnatocin jihohi neman tattaunawar kai tsaye. Irin wannan tattaunawar ta kai tsaye ya fara haifar da sakamako mai kyau, kamar yadda ya bayyana jihohin Zamfara da kuma Katsina, jihohin da ba sa fuskantar barazanar taɓarɓarewar tsaro, su ma sun ɗau wannan salon na tattaunawa kai tsaye. A jihar Bauchi ga misali, hukumar 'yan sandan jihar a karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar Habu Sani ya yi taro da shugabannin Fulani a matakin farko domin neman inganta harkar tsaro a jihar. Kwamishinan 'yan sanda Habu Sani ya yi ƙarin haske dangane da taron.
Kamar da muka gani, muna da shugabannin ƙungiyoyi na Fulani guda biyar waɗanda suka samu halartar wannan taro. Na sabar wannan taron saboda mu tabbatar da cewar mun tattauna akan matsaloli na tsaro. Muka ga cewar ya dace wajen tabbatar da cewar mun ɗauki matakai, sai yasa muka kira shugabanni na ƙungiyoyin Fulani mu tattauna mu fito da hanyoyi wanda za su inganta tsaro a wannan jiha, kuma ɗauki matakai na tabbatar da tsaro a jihar Bauchi wanda za ta taimaka wa wannan yankin da kuma ƙasa gabaki ɗaya. Kwanan nan akwai haɗin gwiwa da muka yi da sauran jami'an tsaro wanda muka duba cikin irin matsaloli da kuma inda muke makwabtaka da su, muka samu zaɓi wasu wurare kamar guda 17 waɗanda muka kafa jama'anmu na tsaro wanda suke patrol da mutanen wannan yankin a wannan wuraren, wanda community din ko ƙauyukan da suke iyaka da jihohin nan fiye da ƙauyuka 60 za su cimma ribar wannan tsaron da ake samu a yankuna da muke makwabtaka da wannan.
Ƙungiyoyin Fulani makiyaya kimanin guda biyar sun halarci wurin taron da suka haɗa hadda Miyatti Allah da Miyatti Allah Kautal Hore, Samiru Fulbe da kuma Tabital Fulako. Alhaji Muhammadu Jauro shine mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah Cattle Breeders na ƙasa, ya bigi jaki ya kuma bigi taki dangane da batun masu aikata laifi.
Wanda suka tara mun nan ina so in gaya musu, in an samu laifi sai an samu aikata laifin, sai an samu daurin gende. Kaci 90 cikin 100 ina ƙalubalantan abu biyu da 'yan sanda da alkalai da sauran wasu Fulanin mu daga ciki. Domin wasu Fulanin mu daga ciki, muna so mu gaya wa 'yan sanda, muna so mu gaya wa hukumar alkalai a Najeriya, to mu Fulani muna so mu gaya musu cewar muna da ɓata gari a ciki, ba za a risa ba. Su ma a hukumar tsaro ba za a risa ba, a jami'an 'yan sanda ba za a risa ba, kuma alkalai shi ne ba. Mugun abu ma in an yi kidnapping ɗin ba zai kai wata uku wata biyu sai mu gani alkalai sun sake shi. To for what? Ina za mu samu zaman lafiya? In an yi kidnapping mutum, wannan ai hukuncin sa kisa, wanda duk ya raga naka, in ma karan da karfin kwana za ka mutu ne kawai. To mu muna so irin wannan masu kidnapping ɗin ai maganin su da gaggawa, hukuma ta kama su ta hukunta su.
To kamar menene kake zargin hukumar 'yan sanda da alkalai da dai wasu wanda kake ganin suke daurewa wa aikata wannan munana ayyuka?
Yes, abinda nake zargi yana da kyau, ya kamata yau za a kama dan kidnapping ko za a kama barawo dan fashe ko dan satan shanu ya sa a mota shanu an kama shi hand to hand, za a iya kai shi kotu tsananin ya dade, za a ce mai alkali sai ya daure shi wata hudu ko wata uku, yana fitowa za ya fito ya tafi satan shanun gobe ma ya koma, ko kuma a 'yan sanda su kai shi a caji mafi karanci wanda alkali zai samu mai laifin su. Kaga wannan mu shi ne kawai muke damun mu. In dai an kama barawo, ya kamata muna roƙon mai girma gwamnan Bauchi ya sa doka a majalisa wanda za ta daure mai laifi irin wannan, wanda dole ne alkali ya bi wannan dokar majalisar jiha wanda ta aikata a wannan shashi na cewar duk wanda ya kidnapping za a daure shekara kaza, ko wanda ya fashi za a daure shekara kaza, ko kuma wanda ya zo ya satan shanu kaman kaza za a daure shi lokaci kaza. Doka ne daga jihar Bauchi, in muka samu wannan wallahi za mu samu zaman lafiya.
Anasu Tsokaci, sakataren Miyatti Allah na karamar hukumar Itas Gadau, Muhammadu Shehu Bauchi, ya buƙaci hukumomi da su ɗauki mataki akan 'yan ƙungiyar 'yan babeli masu zantar da hukunci akan waɗanda suke zargi da aikata laifi.
To abinda zan ce, ina kiran da hukumar 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya da jami'an soja da kuma gwamnatin jihar Bauchi da su ɗau mataki akan wannan ƙungiyoyi na 'yan babeli. A soke wannan ƙungiyoyin ba don komi ba, saboda muna yawan sauraron rediyo irin wannan ƙungiyoyin su suka kawo rigima tsakanin Fulani da mutane a Zamfara. Wannan shine makasudu abinda aka ce, in mutum yayi laifi ka zo ka kama shi, in ka kama shi ka danka hukumar 'yan sanda, hukumar 'yan sanda kai monitoring ka kai su a kai su ka kai su a gurin alkali, ka sa idanu ka ga an hukunta su, ba wai kawai ka je ka harbe mutum ba.
Sarkin shanun damban Alhaji Abdullahi Abubakar
ya ce wasu ke shiga rigar Fulani suna aikata munanan ayyuka sai a zargi Fulani da aikatawa.
Duk abun da aka yi fada laifukan da ake ambata a wannan Fulani sun suka fi shan azaba akan wannan laifukan da ake aikatawa. Su aka tu ake sace wa shanu, su ake tace wa mutane, su ake kashe wa makiya ɗaya da shanun su, a ƙarshe kuma wasu sare gunan su je su aikata aika kuma a ce su suke yi. Mun samu tabbacin haka a gurare da yawa, duniya kuma ta so ne.
To ina mafita akan wannan al'amari?
To mafita shine mu dole za mu tashi haika mu wayar da kan mutanen mu, membobin mu, kowane sako, kowane lungu, muhimmancin zaman lafiya da kuma lura da shige da fucen ɓata gari don sanar da hukumar tsaro akan lokaci don a ga an magance wannan.
Malam Koshi Madaki uban kungiyar Fulani ne ya yaba wa waɗanda suka shirya gudanar da taron.
Ina godiya ma wannan zama da ake yi na Commissioner of Police don yariya duk ƙananan hukumomi, kuma zuwan sa Allah ya ba mu tsaro, Allah ya kiyaye mu, duk abin da ake yi mutane shiga hankalin su. Saboda haka wannan murna ne a ƙaramar hukuma a Bauchi.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
Kannan tsoro na lamin mugunta gargadi mai gidara ku gargadi mai gidara mun mugunta gargadi mai gidara kai na mai gidara mun mugunta to gaji na dai dai kaurinka watan kila fa kai ka fada gargadi mai gidara mun mugunta gargadi mai gidara mun mugunta gargadi
Waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
kuna sauraron VOA Africa akan mita